نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da 14 ga watan juma'a saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 28 ga watan mai shekara ta 2010 kasan na nawa kenan wannan kasan na uku daga cikin jeren giyar karatutukan ainihin littafin almi'an nisawiyya min alhadisan nabawiyya جمعوا إعداد وإعداد الشيخ صالح ابن عبد الله العصاف غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين إذن جماعة بسمان تابا وانا أينهم واتو لتافيني وانا يتترى حديثة قداء لي إنغانتتو لغا أينهم واتو لتتفن بخاري دا مسلم كوكما دغا لتافن بخاري كو مسلم دنغاني دا الأمر عند سكشاف أينهم واتو ماتا دا كمرا يوسو دا مكمن تنسو karatunmu da ainihin wato kare a makonnin da suka gabata mun kwana a hadisi na 6 ne a yau zamu tashi alhadisu sabi'a hadisi na 7 ammaimunata radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idha arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya ha'idun muttafaqun alaihi alhadisu thamin an aisha radiyallahu anha qalat أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم متفق عليه الحديث التاسع عن معاذة رضي الله عنها أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا أو قالت فلا نفعله متفق عليه الحديث الحادي عشر الحديث العاشر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام وسطها رواه البخاري الحديث الحادي عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت ففعلت المنبر رواه البخاري الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها متفق عليه الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها رواه البخاري الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول النبي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه wannan sune jeren giya hadisan da in Allah ya bamu dama a yau zamu karance su mu fassara su insha Allah ta'ala mala yace al hadithu sabi' hadisi na bakwai am maimunata radiyallahu anha qalat daga maimuna Allah ya kara mata yarda tace maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce asalin sunanta barratu barratu shi sunan barratu ba wai asali mugun suna bane sai dai akan shiga wani yanayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace azo a ce barratu na nan mana mai bin Allah tana nan sai ku ce a'a kenan ku duba ku bin Allah sai annabi ya kyamaci wannan suna da irin wannan ma'ana sai ya sanya mata maimuna ay min al yumni ay mace mai albarka ina fata an gane matar shi ce Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi idan yayi nufin ya rungumi wata daga cikin matan shi amaraha sai ya umarce ta fattazarat sai ta daura zani wa hiya ha'idun ahalin tana haila sai ya rungume ta wato ahalin haila kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kar a sadu da mata kar a kusance su to haramun ne ayi jima'i a wannan hali to amma abin da ya shafi runguma da taba wasu bangarori na jiki fa sun halatta to idan annabi ya sha'awa ya rungumi wata mace daga cikin matan shi a halin tana cikin jinin haila sai umarce ta sai ta je ta daura zanin ta sai ya ci gaba da ainihin rungumar ta kenan wannan hadisi yana nuna mana addinin musulunci ba addini ne wanda ya kyamaci mace a lokacin da take ainihin haila ba sannan ba addini ne wanda ya rungumi mace ya mu'amalance ta 100% a lokacin tana haila ba addinin yahudawa ya hukunta kamar yadda su yahudawan suke yi idan mace tana haila sai a dauke ta gaba daya sai ainihin wato a mu'amalance ta kamar ba ta yin haila din a sadu da ita ayi duk wani abu da ita kristoci kuma sai in mace tana haila ita kuma sai su ainihin wato kyamace ta a dauke ta a fitar da ita daga gidan gaba daya ma in ta yi abinci ba za a ci ba idan ruwa ta zo ta sa kofi ta diba to ba wanda zai amfani da sauran ruwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo sai kama hanyar da take ta saba wadancan ta saba wadannan in ma dai kristocin ne masu dauke ta su fitar da ita daga gidan gaba daya su ki cin abincin ta duk abin da ta taba ba za su yarda su taba ba ko kuma yahudawan ne suke yin haka wato dayan dai mabiya waɗannan addinai yake haka dayan kuma yake haka da annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo sai bai kyamaci matar da take haila ba bai mai da ita aban nisantawa ba hasali har yakan kira matar shi Aisha ya yake ta shiga masallaci ki dauko min kaza sai ta ce ai ina haila sai ya ce ai jinin haila ba a hannunki yake ba shiga ki dauko mana yanzu kenan hatta wurin ibada gashi ta shiga ta je ta yi wani abu ta fito to kyama ta mace mai haila da za a kyamace ta gaba daya a kincin abincin ta a ki zama da ita a daki a ki zama da ita a cikin gida ta taba ruwa a ce ba wanda zai amfani da ragowar ruwan idan ta wanke wanke a ce ba wanda zai ci abincin da ta wanke kwanukan a ciki to wannan kuma ba addini ne na musulunci ba
sannan mu'amalantar ta kuma mu'amala irin matar da ba ta da wata matsala ayi jima'i da ita da komai wannan kuma yana nuna ainihin haramun ne anan ne za ku gane yadda addinin musulunci yake da kama hanya ta tsakiya bai kama hanyar waɗanda suka zurfafa suka tsallake iyaka wajen keta doka Allah ba bai kuma ainihin kama hanyar waɗanda su kuma suka ainihin zama sun zake sannan sun ainihin wato ketare haddi wajen ainihin kaiwa matuƙa dan kyama ba to sannan wannan yake nuna ashe matar da take haila jikinta ba najasa bane zufar da ke fita a jikinta ba najasa bace shi jinin hailan ne kadai da yake fita yake ainihin najasa a ƙarƙashin haka idan mace tana haila mijinta ya rungume ta idan ya tashi fita masallaci yana da ainihin alwalashi ba abin da ya karya alwalashi dan ya taba jikinta a matsayinta na mace shafar mace ba ta karya alwala wannan ita ce magana da take daidai daga cikin maganganun da malamai suka yi sannan kuma kasantuwar ya taba zufar da ke jikinta to ba najasa bace balle a ce nan kuma ya taba najasa sai ya je ya wanke rigar shi ko ya canza riga ya wanke ainihin jikin shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wannan ya halatta kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito kun ji daga cikin sirrin da Allah ya tara wa annabi mata kenan yayin da annabi ya tara waɗannan mata su sai tunanin su ya kada ya zo tunani na mata irin ƴan duniya cewa tunda an tara su a gidan babban mutum ya kamata a ce sun fi kowa cin dadi sun fi kowa sanya mai dadi sun fi kowa takama sun fi kowa kaza shine suka yi taro suka ce idan ya shigo gida yau kowa a tattaru wuri guda a faɗa mishi abubuwan da ya kamata a ce ire-iren mu mu matan babban mutum mun samu kanmu duk gaba ɗaya da suka taru suka bada ansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wannan duk duniya ce kuma ba mu da ita ya rage wadda take so ta zauna tare da mu a haka wadda kuma ba ta son rayuwar haka to shikenan fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah ya ce sai ka ce musu ku zo in kyautata muku in yi muku alheri sai in yi muku saki cikin mutunci wannan shine hikimar da ta sa Allah ya tara wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan mata na daga cikin darussan da zan zo in yi muku in Allah ya so in mun gama karatun wannan littafi shine akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tarihinsu darajojinsu irin darussan da za a ɗiba a cikin waɗannan kyawawan rayuwa tasu Allah ya tsara musu tsira da aminci daga cikin hikimar da ta sa Allah ya tara wa annabi mata guda tara a lokaci guda na ɗaya sadar da zumunci da ya faru tsakanin annabi da dukkan danginsu sai da aka waye gari kasantuwar waɗannan mata da ke gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani nau'i na ƙabila cikin ansar da muhajirai sai da ya zama annabi yana da alaƙa da su kenan yanzu kenan kowa zai samu darajar cewa ai annabi surukinmu ne annabi yana auren ƴar garinmu ko ƴar anguwanmu ko ƴar ƙabilanmu ko ƴar yaranmu sai da ya zama a cikin gidan har ba yahudiya akwai safiya ba yahudiya ce juwairiya ba yahudiya ce amma musulunci suke yi amma ƙabila sufa ƙabila ce ta yahudawa yanzu kun ga sahabban da suke asalin su yahudawa ne irin su Abdullahi ibn Salamin kenan idan wani zai bugi kirji ai dai mu matan shi kaza kaza shi ma zai ce ai mu ma akwai ƴar mu a gidan ma'ana wannan ya tabbatar da zumunci tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan Allah ya sake biyowa ya hada wani zumunci tsakanin shi da manyan sahabban shi sune ainihin wato Abu Bakrin da Umar a yayin da ya zama Abu Bakar da ƴar shi a gidan ita ce as-sayyida Aisha Umar akwai tashi ƴar a gidan ita ce ainihin as-sayyida Hafsa sa'annan sai kuma Allah ya sake biyowa su kuma sauran guda biyun sai ya hada zumuncin ta wani gefe shine Uthman ya aure ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu Ruqayya da Ummu Kulthum wannan ta rasu aka bashi wannan sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki Fatimatu Zahra ya aurar da ita ga Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda haka dai daga cikin matan shi ga ƴar gidan Abu Sufyan nan Ummu Habiba daga cikin matan shi akwai wadda take matar ko matan wasu sahabbai ne da suka rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura kamar ainihin wa take da suna Ummu Salama Hindu Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda to abinda nake so ku gane rayuwar magabatan mu daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina mazan su da matan su ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama mazan su da matan su jikokin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mazan su da matan su darussa ne waɗanda suke abin koyi domin wannan ya tabbata kamar yadda Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu aka ce manzon Allah yana da wata fetsararriyar ya ko manzo Allah yana da wata butsararriyar mace ai an samu tubka da warwara a wajen ya kasance kyakkyawan abun koyi to sai Allah ya hada mishi su gaba ɗayan su sai suka zama ba duniya suka sa gaba ba lahira suka sa gaba dan haka duk matan nan lokacin nan sai aka fara da Aisha to ke Aisha mu dai talauci kin ga gashi nan shi cikin shi muke ciki zaki yadda ki zauna a wannan rayuwa ki je tun da ke ce yarinya karama baki gama hada hankalin kanki baki je ki shawarci iyayenki cewa in zaki zauna cikin talaucin nan to in kuma ba zaki zauna ba ki zo a sake ki cikin girma da arziki a je a auri alhazan birni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata wannan zabi Aisha tace tabbi jan game da zabin ka ne har sai na shawarci ainihin iyayena tace ni na zaba Allah da manzon shi duk sauran mata su ma suka tabbatar da haka za dai mu samu wannan tarihi ne mai dadi wanda yake waɗannan matan a yau da za a yi tarihin su ke dauke su daya bayan daya kina kwaikwayon rayuwar su sai kin ga a duk anguwar ku ko duk garin ku ko duk dangin ku ko duk ƴaƴan da mahaifinki ya aure sai kin ga kin fi kowa albarka saboda waɗannan matan ba a taba samun matan da dakuna suka yi albarka irin dakunan su ba domin dakunan su ne Allah yake cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi kutuna ayoyin Allah da ake karantawa a cikin dakunan ku malaika jibril zai zo dakin har wani lokacin ya ce ka gaida Aisha annabi ya ce ga malaika jibril yana gaishe ki tace ni ma ina ansa kuma ni ma ina isar da gaisuwa ta ba wanda malaika jibril zai shiga dakin ta saboda ya kawo wahayi domin mijinki ba manzon Allah bane amma Aisha ta samu wannan daraja matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun samu ainihin wannan daraja Allah ya kara musu tsira da aminci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito wannan hadisi alhadithu samin hadisi na takwas to daga cikin wani darasi da muke fahimta a cikin wannan darasin ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ba tsantsar addini ne ake yi kamar mala'ika ba wato in aka ce addini ina nufin addini a bisa Hausa ɗan zamani ko a harshen ɗan zamani harshen ɗan zamani shine in aka ce kai malami ne ko ustazu ne kai to kai ba za ka huta ba kai ba za ka shakata ba kai ba ruwanka da social aspect of life babu ruwanka da shakatawa ba za ka kama hannun matarka ku yi tafiya ba ba za ka rungumi matarka ba ba za ka sumbanci matarka ba matarka ba za ta yi maka gayu ba kai ma ba za ka yi gayu ba matarka ba za ta taje maka kai ba matarka ba za ta yi maka kaza ba sai dai ka zauna kai kenan kamar azara ita kuma kamar bishiyar giginya gaba daya ba ku da kan gado ba ku hutawa ba ku jin dadin rayuwa ba inda aka faɗa haka wannan ba shi daga cikin babin imani domin manzo Allah shine babban abin koyi ashe manzo Allah yana runguma matar shi ya ji dadi ashe cewa ai kai ba ruwanka da wannan kana wata makirkita ƙarya ne da munafunci jama'a dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rayu a matsayin shi na annabi manzo kuma ya rayu a matsayin shi na mutum dan adam annabi manzo shine ya karbi dokokin Allah ya yi aiki da su kuma ya isar da sako bai rage komai ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ya rayu a matsayin shi na dan adam ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau mai kyau ya sanya mai kyau ya ainihin auri mace kyakkyawa Allah da kanshi yayi ishara ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan cewa annabi yana son kyakkyawar mace a cikin suratul ahzab Aisha ta yi ishara zuwa ga haka aidin a cikin hadisinta, shi da kanshi kuma ya fito karara a inda yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tayyib, duniyan nan taku gaba ɗaya daga cikin ta an sanya mini son turare, sannan an sanya mini son mace. Annabi yana son kyakkyawar mace mai sura, mai kyau, mai tsari, domin lokacin da ainihin wata yarinya ce Safiya aka kamo ta cikin kuyangu, cikin baiwa bayi, aka zo aka dora mata fansa ta rasa yadda za ta biya, sai ta tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama neman taimako. Tana zuwa sai ta hadu da Aisha. Aisha, ki taimaka mini, zan cika, zan biya kaza. Sai ta ce ba ni da hali, tashi tashi ki fice. Sai Aisha ta wartake ta, tace yanzu nan da ya shigo in ya ganki kyakkyawan nan haka, yanzu zai ce zai cika ya aure ki, tashi fita ki babu guri. Ta wartake ta, sai tsautsayi ya kama Aisha a daidai kofar gida. Annabi ya zo shigowa gida, sai ga wannan yarinya Safiya. A'a, lafiya yaya aka yi ne? Tace ai nazo neman taimako ne, kaza kaza, kuma ban samu ba. To yanzu ya kike so? Ai ina neman ka taimaka mini ne. Yace madalla, yo ba sai in taimaka miki ba kuma shikenan aure ki. Kun ga Aisha abinda take tsoro ya same ta. Ina fata an gane. Sannan Aisha da kanta take cewa duk matan Annabi babu wanda nake kishi irin kishin da nake wa ainihin Safiya, saboda Safiya kyakkyawan mace ce. Safiya ta iya tattalin miji, a shirya mai miya nan, a share mai nan, a gyara nan, a yi nan. Wannan yana daga cikin qualities, yana daga cikin siffofi na matar arziki. Ku je ku samu cassette din da ne wanda zan sake tara mata in yi musu, in Allah so, ba da jima wannan ba, wanda muka sanya mishi ainihin mace ta gari. Waɗannan siffofi ne ke bayyana ga mace a ce wannan ta zama ta gari. To waɗannan siffofi ne kuma za su bayyana a ce wannan ta zama ballagaza. Ina fata an gane. Lallai ne mata dole ne kuna buƙatar ku samu kyawawan abeban koyi. Ku duba mana mata, ƴan zamani, ƴan mata, ƴan gayu, ƴan kyale-kyale, idan gari ya waye sai ta shiga internet, sai ta dubi mawaƙiyar da take so. Mawaƙiyar duk in gari ya waye za ta faɗi irin jambakin da za ta sa, za ta faɗi irin jamfarcen da za ta sa, za ta faɗi irin kalar suturar da za ta sa, da irin takalmin da za ta sa, da irin abincin da za ta ci ta breakfast, da irin na rana da na dare, da irin yadda za ta taje kanta, ta karkata dama ko hagu ko gaba ko baya ko te yaya ne. Wai tana yin haka ne ta sa a internet saboda tana da masoya a duniya don su yi koyi da ita. Ashe dan Allah ba mu ya dace a ce kun karanta tarihin waɗannan matan ba? Matan da tun da ake a duniya ba a taɓa samun matan aure irinsu ba, har duniya ta tashi kuma ba za a sake samun matan aure irinsu ba, saboda su ne matan mutum ɗaya wanda Allah bai taɓa yin wata halitta ƙwaya ɗaya kamar shi ba. Kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa samar da wani ɗan adam ko aljani ko mutum ko wane ne wanda ya kai darajar shi ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dan haka idan mijinki ya yi miki irin waɗannan ɗabi'u, ya jawo ki zai rungume ki, ba zama zaki shikenan kekenan kullun kina karatun suratul baqara, suratul nisa'i, kina kuka, kina share majina, kina kaza, ba jin daɗi a cikin rayuwa, ba haka ake yi ba. Ki zama keke ustazu, keke sister, ke gaba ɗaya kullun da safa a hannu, da safa a ƙafa, da safa a kunne, da safa a ko ina, ba haka. Akwai lokacin da zaki sa safa ki fita, amma zaki gayu a gaban mijinki, ki tafiya ta gayu, ba wai ki tafiya kamar kwai ya fashe miki a ciki ba, ke ba ki da kan gado, ba ki da shi. Yasa mazaje waɗannan ƴan kyale-kyale munana, kiga wata hancinta kamar bididdigi, amma mijinki ya je yana neman ta. Me yasa? Saboda ta goge nan, ta shafa nan, ta yafa nan bitin, ta daidaita nan, ta haskaka nan. Ke kuma kin zauna, ga ki Allah ya sa ke mata aure ce, matar ma'ana zamanki a gidan miji ma ibada ne, amma kuma kin waye gari kin zama, ga kinan kamar an yi hadarin mota da ke. Ina fata an gane. Saboda haka mata a yi kokari don Allah a gyara, saboda al'amarin ibada ne fa. In kika yi wa miji ado ya gani ibada kika yi, lada za ki samu. In kika jawo mijinki kika faranta mishi rai, lada ne, alheri ne wannan. Mata sai a dage da waɗannan abubuwa. Mala yace al-hadithu thamin, hadisi na takwas. An Aisha radiyallahu anha qalat anna imra'atan qalat sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an ghusliha min al mahidi ko an ghusliha min al mahidi an ghusliha min al mahidi. Aisha tace wata mace ce ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yadda za ta yi wankan ta na haila, mana Annabi ya kwatanta mata wankan haila saboda su sahabbai mazansu da matansu sun fahimci gaskiya. Gaskiyar kuwa ita ce Annabi ne yake koya komai, dan haka hatta haihuwa da wata mata ta mai suna Asma'u bintu Umais, an ta za a je aikin hajji da ta haihu, bata aika wurin tsohuwa anguwar zoma mai yanke cibi tace to ya zan yi ba, sai ta aika wa Annabi cewa ya zan yi, saboda Annabi ne zai ba su fatawa komai, Annabi ne zai musu karatun komai. Annabi ya ce mata to ta wanke farjinta, ta wanke wannan jini na haihuwa, ta kawo tsumma ta sa ta gyara, sai ta dauki haramanta ta aikin hajji. Kun ga Annabi ya gaya mata abin da ya kamata unguwar zoma ta gaya mata, ya gaya mata kuma abin da ya kamata malami ya gaya mata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan ma yau sai ga ta rigirigi ta to gidan Annabi ya koya mata wankan haila, ba laifi bane ya koya mata wankan haila. Fa amaraha kaifa taghtasilu, sai Annabi ya umarce ta yadda za ta yi wankan. Qala, yace mata khudhi firsatan min miskin, ki samu ainihin wato audiga wadda take ta turare, ki samu audiga wadda take akwai turare a jiki. Fatatahari biha, sai ki tsarki da ita. Qalat kaifa atatahharu, sai tace to yaya zan yi in yi tsarkin. Kun ga anan shi kanshi ya dan ji kunya kwatanta mata, saboda kwatancin yana da dan nauyi ko, sai ce ki samu audiga da turare sai ki je ki yi wanka. To dan Allah yanzu audiga da turare ya za a yi wanka? Sai ta ce ya zan yi, shine sai ya ce mata qala, sai ta ce kaifa, yaya zan yi? Qala, sai ya ce subhanallahi, sarki ya tabbata ga Allah, kai tatahhari, aka ce miki ki je ki yi tsarki, ki je ki yi wanka. Aisha ta ce fajtazabtuha ilayya, sai na fusgo ta gare ni. Fa qultu, sai na ce da ita tatabbi biha asarad dam, yana nufin wannan audigar ki bibi inda jini ya zuzzuba a jikinki lokacin da kike jinin haila, wato ki samu ruwa, ki samu audiga, ki samu turare, ki je ki yi wanka. To sai abin ya kwabe mata, ya za a yi ga ruwa, ga turare, ga audiga? Sai Aisha ta ce mata a ruwan ki je ki dauka ki wankan haila, sannan ita audigar in kin gama wankan haila tsab jikinki kin share laima ko ina ya bushe, to duk inda jinin haila din nan ya kwankwanta, to sai ki dangwalo wannan ainihin wato audiga da turare kina bi kina ainihin dandangwalawa a wurin, saboda jinin haila yana da karni kwarai da gaske. Koda mace ta yi wanka, ta wanke jikinta fas, to karnin yakan zo yana tashi. To a irin wannan halin shine aka ce sai a samu audiga, sai a rinka bibiya ana dangwalawa ana shafawa. Wannan ainihin hadisi sai ya tabbata mana da abin da muka fadi tun farko, shine me madalla da matan sahabbai, madalla da matan ansar, madalla da matan salaf, alherin Allah ya kai musu, kunya ba ta hana su koyan addini. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da yana jin kunya amma ba zai kore ta ba, ba zai ce wannan ke matar banza bace ina namiji ke zo ki neman irin wannan tambaya, a'a, ya fahimci addini suke so su fahimta, kuma shine almarji'ul a'la liddin, shine makoma game da harkokin sha'anin addini. A karkashin haka ba ta laifi ba. Sannan wannan hadisi dalili ne akan cewa matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna bada gudunmawa wajen bada kyakkyawar fahimta a inda ake neman haka. Anan kuna jin Annabi ya kasa mata bayani ne? Ba ya kasa bayani bane, amma ya ji nauyi ne saboda alakan namiji da mace. Sai matar ta ja sai ta abin nan, ashe in Allah ya daukaki darajarki yasa kina auren malami, me ya kamata ki tsaya ki koya yadda in ta kai ga inda zai ji nauyin ba zai bayani ba, sai ki karba sai ki bayani. Shine abin da ya faru ga Sayyida Aisha ko? Da Sayyida Aisha abin da ya dame ta shine a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yau za a yi wasan cartoon, yau za a yi kallon fim din Ibro, yau za a yi kalli kwallo, yau za a yi kaza. Wannan karatutukan za ta fahimta? Ba za ta fahimta ba, dan haka sai ta dukufa ta fahimta, fahimtar da al-Imam Az-Zahabi a cikin littafin shi gashi nan baya Musiru Alamin Nubala, yace a kashin gaskiya ni a duniya ban san wata mace mai ilimin Aisha ba ma kakkab nace bai san wata mace wadda ta kai ilimin Aisha ba Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda shekara nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta tana ɗan shekara 6 ta tare tana ɗan shekara 9 ma'ana ta zauna a gidan shi shekara 9 bayan ainihin shekarar ta 18 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a cikin shekara 9 Aisha ta primary ta secondary ta diploma ko FCE ko NCE ko wane ne ta zo ta degree ta masters ta PhD ta zama professor har ta zama emeritus ma'ana ta gama kwarewa game da ilimi malami irin Imam Zahabi inna lillahi wa inna ilaihi raji Imam Zahabi was an extraordinary scholar ma'ana malami ne da duniya ba ta taba ganin irin shi ba bangaren hadisi bangaren fiqh bangaren sanin mazaje tarihi kaza kaza lughal arabiyya subhanallah amma kuma yace shi bai taba sanin mace mai karatu irin Aisha ba inda dan islamiya ne ba da wannan shedar ba mamaki me waya ji an karanto suratul anfal ne sai yace ai malaman mu anti tafi kowa karatu saboda bai kai anfal ba amma wannan malami ne mahaddacin alqur'ani da hadisi masanin mazajen hadisi malamin da shi kadai ya rubuta littafin tarihin musulunci jama'a mujalladi 52 duk wani fage da ya rubutu akai sai aje a wannan fagen sai a samu abin da ya rubuta koda wani wanda ya gabace shi ko yazo daga bayan shi to har yanzu ba a kai gare shi ba tunda ya rubuta kitabul kaba'ir din shi yafi na duk wani wanda ya rubuta kafin shi da bayan shi to kitabul kaba'ir na daga cikin kananan littafin shi amma shi ya bada sheda irin wannan ga Aisha dan haka idan kika samu kanki gidan mai kudi ki yi kokari ki samu kudi ba shine fa'idar ba idan kika yi kokari kika samu kanki gidan malami ki yi kokari ki samu ilimi to amma kaico abin takeici da mamaki musamman a kasashen Hausa wannan al'adar har yanzu bata gushe ba ana auren masu kudi ne don a samu kudi in ba a samu ba in sun mutu a ci gado a dama a bayan sun mutu amma malami kuma ban san hikimar da ta sa ake auren shi ba in ba a samu karatu ba dan kasantuwar ki matan malami baki da wata daraja a wurin Allah fa sai in kin samu karatu ku gane wannan jama'a auren malamin ba shine daraja ba amma meye darajar karatu yanzu a ce kullun kina zuwa ABU kina wuni shekara nawa shekara 30 amma gyada kike siyarwa bayan shekara 30 za a kira ki professor za a kira ki doctor mai gyada ba wanda duk wanda ya kira ki haka zagin ki ma yake yi ina fata an gane ashe ba shiga ABU ne daraja ba meye daraja ayi karatun a samu karatun dan haka ku ji tsoron Allah mata da kuka samu kanku a gidajen malamai irin aikin da matan malamai na salaf suke yi kenan gashi nan Aisha tace sai na jawo ta nazo na koya mata wannan kenan sannan duk wanda ta samu kanta ashe a cikin gidan malami to za ta jure wa idanta daga gani daga kuma ji in ku tace dan ba za ta yi to ba a kare zuwa police station ba yanzu wannan irin tambaya a zo a yi ta a gaban Aisha idan Aisha dan ya ce mai dan yankai ba sai ta fasa wannan matan baki ba tace mijin na kike wa irin wannan tambaya a gaba na haka ne ko ba haka ba haka ne amma dole ne ki san wannan irin miji kike aure mecece muhimmar shi idan mijin ki dan siyasa ne to dan an nuna shi a NTA a tarin karuwai yana campaign suna ihu suna jan rigar shi kin san aikin shi ne kai shi ga haka haka ne ko ba haka ba haka ne idan mijin ki ya samu kanshi a hali ne na malanta irin wannan idan mijin ki ya samu kanki mai sai da kaya ne a shago idan mijinki tela ne da yake wa mata dinki zaki zo shagon zaki ga yan gayu sun taru masu jambaki da gazal haka ne ko ba haka ba zaki kawo cewa duk matar da ke gani ta zo neman mijinki ne ko mijinta yana mijinki yana neman ta dan haka kowace mace ina gaya muku ba a fagen ilimi ko sana'a ba kowace mace ta tsaya ta yi nazarin yaya mijinta yake mecece sana'ar shi, menene aikin shi, wannan yana da alaka da haka. Misali mijinki faskare yake yi, yana zuwa gida karfe 8 ya kwanta bacci ya kwashe shi, kika zo sallah asuba kika yi ta jijjiga ya kasa tashi, sai kin hada da yayyafa ruwa, ba za ki zo ki nemi shi gori ba cewa kai dai ragon maza ne, maza suna fita suna hira, kai kenan da ka da an ka kife kamar kada ka fara bacci kenan. A'a, dubi irin aikin da yake yi, dole ne duk mace mai hankali da basira da ilimi da ganewa ta rinka nazari game da yaya irin aikin ta yake, mijinta yake. Ba ku ganin yanzu pastoci yadda suka maida abu? Pastoci yanzu pasto ne shi ma tashi ma sai ta zama pasto. Yo, ba ku ganin yadda al'amari yake? Da can kun taba jin labarin matan shugabannin kasashe? Wai taba jin labarin matar Sa Abubakar ta fawa balewa? Wai taba jin labarin matar Awalawo ko Zik? Wai taba jin labarin matar Sardauna ba sai ranar kashe shi ba ma? Yo, amma da lokacin juyin juya hali ya zo fa, sai ga Maryam Babangida ta fito, aka fara cewa first lady. Ana nan shikenan sai ga first lady, sai ga first lady. To yanzu yadda ake cewa mai gidan His Excellency, ita ma haka ake ce mata Her Excellency. To tafiya ta yi tafiya. Za ku yi mamaki wata rana irin wannan juyin juya hali na kafirci, wata ran shugaban kasa ya mutu matar shi ta zama shugaba? Za ku yi mamaki ne? Ba abin da kafiri ba zai kawo a cikin tsarin shi ba. Ina fata an gane. To amma bai kamata ku kuma waɗanda kuka san addini ya zama ba ku da wayewa kai ba, dole ne kanku ya waye. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-hadithu at-tasi', hadisi na tara, an Mu'adhata radiyallahu anha, daga wata sahabiya mai suna Mu'adha, Allah ya kara mata yarda. Ashe kenan yadda zaki iya sanya wa danki Mu'adhu, zaki iya sanya wa yarki Mu'adhatu, sai dai a kiyaye. Bahaushe in ba a faɗi sunan nan da kyau ba, to yana koma zuwa ga wata ma'ana. Mu'adh da zalun, Mu'adh abinda ake nufi mai neman tsari a wurin Allah, Mu'adhatu mace mai neman tsari a wurin Allah. Amma haka ce Mu'adhu mai kiwon awaki, Mu'adhatu makiwar akuya. Dan haka zayun da za, Mu'adh daga Mu'adhu. وعن معاذة رضي الله عنها أن امرأة قالت لعائشة معاذة الله يقال متى يرداتك وتما تتتشي وعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت قوى ديا سمى جنتنا حيلا عيباتا ينسلاكو To amma tambayar ita ce yanzu nan ɗaya daga cikin mu za ta rama sallolinta idan ta tsarkaka, sallolin da take bata yi su ba lokacin haila za ta rama su idan ta tsarkaka? Faqalat, sai Aisha ta ce, a haruriyatun anti, ke ba haruriya ce, ma'ana ba khawarijiya ce? Khawarijawa su ne lokacin da suka yi tawaye, suka fita daga cikin al'ummar musulmi, sai suka koma wani gari mai suna Hirawra, da suka koma can sai suka taru, ma'ana kamar irin yadda ashabul hijra wal jihad suke yanzu. Suka je suka kafa gari a nan, ba ruwan su da kowa, kuma suka ce duk wanda bai dawo garin ba ya kafirta, kuma duk wanda yake a wani gari wanda ba wannan ba ya zama kafiri. To sai zama an san su da zafin ra'ayin addini. To daga cikin abin da Aisha ta fahimta, irin wannan tambaya ta zafin ra'ayi, to mutanen Hirawra ne suke yi. A ce mace ta gama yin al'ada kuma sai ta rama sallah, sai ta ce ke baharuriya ce daga garin Hirawra kike? Kunna nahidu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To mu dai mata mun kasance muna yin haila tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana muna zaman aure tare da shi. Fala ya amuruna bihi, annabi baya umarninmu da murama sallolin da bamu yi ba a lokacin haila. Aw qalat, ko kuma tace fala naf'aluhu, ba ma rama waɗannan sallolin. Jama'a kun fahimci hadisin nan da kyau? Dan haka matar da ta haila kwanakin nan da ta zauna ba za ta rama sallolin da ba ta yi ba, amma za ta rama azumi. yo me yasa za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba, gashi kuma yadda azumi yake farilla daga cikin farillai guda biyar na rukunan musulunci haka sallah. Hasali ma sallah ta fi muhimmanci. Malamai suka ce hikimar Allah a cikin haka wallahu a'lam, amma dai ana ganin saboda shi azumi abu ne wanda bai wuce aqididdiga ba, kamar yadda Allah yake cewa ayyaman ma'dudat, ɗan kwanaki ne kadan qididdigaggu. Amma sallah yanzu idan tana haila kwana biyar, in aka ce za ta rama sallah kwana biyar, kun ga sallah 25 kenan. To ki duba, ba rama sallah 25 ba, rama sallah guda uku ma ko guda biyar matsala yake zama. Sai ki ga da wahala ki yi su a cikin natsuwa. Balle a ce za ki rama salloli 25 ki hada kuma da na yau, to abin zai yi kunci. Dan haka sai aka ce an yafe salloli ba za ki rama ba. Amma azumi tunda kwaya hudu ne, kwaya biyar ne, kuma kina da yancin yanzu ki ba za ki sake rama na biyun ba sai bayan wata biyu ko wata uku, har dai ki kai ga ramawa. To a ƙarƙashin haka malamai suka faɗi cewa babu laifi. Al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi shi ya faɗi wannan magana a cikin sharhin shi na Tirmidhi mai suna Arizatul Ahwazi. Allah ya taimaka. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Sannan wannan hadisi daga cikin karantar da mu da yake shine, mata ashe suna zuwa suna tambayan matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko? Sannan wannan hadisi daga cikin karantarwar da yake mana shine, matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun tsaya a matsayin masu bada fatawa ko? Wallahi kowace daga cikin ku ta tsaya ta ji. Wallahi idan kika dauki kanki ballagaza kika wulakanta kanki, daga baya kuma cikin ikon Allah, Allah ya mai da ke malama, malanta ki ba za ta yi daraja ba. Domin malanta ki tana da daraja, tana da alaka da farkon rayuwarki. Ina son ku gane wannan. Malanta ki tana da alaka da yaya kike zaman aure, yaya kike zaman aure. Ke ce yau kin kashe aure nan, kin je kin sake aure, kin je kin sake kashe nan, kin sake aure nan, kin je kin sake aure nan, kin zo kin sake, yanzu kina gidan miji na bakwai, kin zo kin zama malama, kin mike kin ce zaki wa'azi. Wata tana zuwa in ta ga ke ce auren wa'azin za ta bar gurin, ta san wa'azin bai da albarka. Ina son ku gane wannan. Mutane suna duban yadda rayuwarka take. Dan haka Annabi Salihu da ya tashi ya fara wa'azi, sai suka ce ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Salihu, da fa kai muke sare kuma zaka zama shugaban masu bautar gumaka kafin ka zo ka fara wannan wa'azi naka. Atan hana anna abuda ma ya'budu ma aba'una, kuma yanzu sai ka zo kana hana mu bauta abinda ubanninmu suke bautawa? Ma'ana dalili akan sun ganshi nagari ne. To haka duk annabawa suke, za su taso ne matasa, ba sa zuwa kalankuwa, ba sa zuwa silma, ba sa zuwa yawon party, ba sa zuwa neman yan mata, ba sa zuwa duk wani iskanci. Dan haka duk annabin da yazo ya fara wa'azi, ba a taba wani annabi goli da cewa kai din ne tsohon dan caca, tsohon dan karta, tsohon dan club, bayan ka gama kaza sannan zaka zo ka ce kaza 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 kaza. Babu annabin da ya taba yin haka. Dan haka kowaccen ku taje yana daga cikin sunna kiwa kanki fatan alheri, kiwa kanki fatan ki zama malama. Ba laifi bane ki ce ni ina yin karatu ne don ina son wata ran in zama malama mai wa'azi, wata ran in zama babban malama mai rubuce rubuce. Amma sai ki fara tunanin kina gyara wannan tarihin naki, ko ku kina rugurguza kanki amma kina ta tara karatu. Wannan ya lazimta kenan sai kin yi hakurin zaman aure ke da mijinki, sai kin yi hakurin zaman aure ke da abokan zaman ki, kishiyoyi in kina da su, sai kin yi hakurin zaman aure a gidan haya, sai kin yi hakurin biyayyar iyaye, sai kin yi hakuri tare da ƴaƴanki, sai kin yi hakuri tare da makwabta. Amma kin waye gari duk anguwa an san ki dage ce ke wajen fada, daga waye gari kuma kin zama malama, ki zo ki ce wa mutane ne. Gashi nan Aisha mata ne suke zuwa suna tambayarta. Sannan wannan ya nuna matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun amince da shi a matsayin shi na malaminsu, a matsayin abun koyi. Domin gashin akai tambaya, in suka tashi ba da ansa sai su alakanta tambayar da Annabi cewa mu dai mun kasance muna yin haila, ba ma yin sallah a lokacin haila, kuma Annabi bai taba umarnin mu ba. mun kasance ba ma aikata kaza, mun kasance annabi na ce mana mu yi kaza. Wannan yake nuna kenan ashe mijinki malami ne, mijinki dan siyasa ne, minista ne, governor ne mijinki, lallai ne ki samu word of address, ki samu kalmomin da zaki rinka gabatar mishi waɗanda da su zaki rinka kiran shi. Dan yanzu wai zamani ya zo, wai sai kiji kawai ta kira mijinta ta ce dan liti ko dan ladi, wai ita kanta ya waye. Wannan rashin wayewar kai ne. Ina tabbatar muku da cewa a al'ada ta musulunci kiran sunan miji wulakanta kai ne. Daraja shine ki samu wani suna da zaki rinka gaya wa mijinki. Sannan na biyu, ganin daraja shi ba wai a tsabar idanki ko a cikin jama'a ba, ya kamata ki girmama shi tun daga baki har zuci, saboda ba wasa ne hada ku da shi ba, ba a gidan club kuka haduwa. Amma wata za ta rena mijinta dan me dan shi talaka ne ba shi da kudi, wata za ta rena mijinta dan me dan ita tana da degree shi bai da degree, dan ita tana da kaza shi bai da kaza, dan kai wata mata kai matuka ta ne wa mijinta alfahari da kyanta, ita fa kyakkyawa ce, yanzu maza suna nan suna jiranta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan din rashin sanin daraja aure ne jama'a. Allah madaukakin sarki kiyaye. Saboda haka sai a kiyaye mata. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Al-hadithul ashir, hadisi na 10. An Samurah bin Jundub, daga Samurah dan Jundub radiyallahu an, Allah ya kara mishi yarda. Anna imra'atan matat fi batnin, wata mace ce ta rasu fi batnin, saboda ciki, wajen haihuwa, wajen naƙuda. Fa salla alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama, annabi ya mata sallar gawa. Fa qama wasataha, ya tsaya ainihin wato a tsakiyarta, daidai saitin tsakiyarta. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi dalili ne akan cewa idan mace ta mutu da jinin haila, ku kiyaye. Ko ta mutu da jinin haihuwa, za a yi mata wanka. Ina son ku gane wannan. Idan aka yi mata wankan nan, Allahumma, idan ba ya kasance jini na zuba a jikinta bane bayan an yi mata wanka, ba za a sa mata auduga a farjinta ba. Amma idan kuka yi mata wanka, kuna kokarin ku hada ta alkafani, sai kuka ga jini na zubowa a farjinta. So saboda kada jinin ya bata wannan alkafani, sai ku sake wankewa, sai ku samu auduga ku sa, domin wannan jini ya samu ya tsaya har zuwa akai ta kabari. Jinin haila ne ko jinin haihuwa, to anan babu laifi. Amma in ba haka ba, haramun ne a sanya auduga a cikin farjin mace, ko a cikin hancin mutum, ko a cikin kunnen shi, ko makamantan haka, yadda wasu kafirai suke, ko kuma yadda wasu ƴan al'ada suke yi. Ina fata an gane. Sannan wannan yana nuna mana ashe dan ta mutu da haila, ko dan ta mutu jini na zuba a jikinta, ita ba najasa bace, ita mai tsarki ce, ita mu'mina ce, ita musulma ce. Saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna zaune suna tare da Abu Huraira, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nemi Abu Huraira, sai ya rasa. Ashe Abu Huraira yana da jinin, yana da abin nan, yana da janaba ne. Ya fito sai suka hadu da annabi, annabi ya kama hannun shi suka zauna a dakali suna hira. Sai annabi sai Abu Huraira ya zare jikin shi ya gudu. Sannan sai suka hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya Abu Huraira, aina kunta? Ina kai ran nan? Sai ya ce kuntu junuban, na kasance ina da janaba ne. Sai na kyamaci in zauna tare da kai kaza kaza. Manzo Allah ya ce subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Ai mu'mini baya najasa. Dan haka mu'mini baya najasa a halin yana da rai ko ya mutu, ku kiyaye. Dan haka ko mace ta mutu da jinin haila a jikinta, za a yi mata wanka. Wannan wankan da za a yi mata, ku kiyaye, ba wankan haila bane, wankan mutuwa ne. Ba kuma za a ce a yi mata wanka biyu ba. Wannan wanka da za a yi mata, wankan mutuwa ne, ba wankan jinin nifasi bane, wankan jinin biki na haihuwa, a'a. Sannan wannan jini da yake bai gushe ba, yana zuba a jikinta, bai mayar da ita najasa ba. Liman zai tasa ta a gaba ya sallace ta. To idan liman ya zo sallatar ta, mai hadisin nan ya nuna mana a daidai tsakiyar ta zai tsaya, yayin da idan namiji ne liman zai tsaya daidai sai tinkiye shi ne ku kiyaye jama'a namiji daidai kiyaye shi liman ke tsayawa mace kuma fa daidai tsakiyarta ko tsohuwa ko yarinya ko karama ko babba ko ta mutu wajen haihuwa kowane hali matukar mace ce a daidai saitin tsakiyarta za a kwantar da gawarta tana mai fuskanta alqibla kenan yanzu idan anan Najeriya ne ko yammacin Afrika sai a ce za a kwantar da gawarta akan hannunta na dama hannunta na hagu yana sama kiyarta tana yamma fuskarta tana gabas kanta yana kudu kafafuwanta suna arewa sai liman yazo ya tsaya daidai saitin bayanta sai ya ainihin sallace ta rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi الحديث الحادي عشر حديث نقوم شاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لقى جابر بن عبد الله الله يكارى مشير دا أن امرأة قالت يا رسول الله وتمتتت يا من ظن الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا يا من ظن الله بنا يومك وني أبوان ذاك رنك تاكا وكنا هوابا كنا ين جوابي واتو منبري saboda ina da wani bawa wanda yake kafinta ne kala sai annabi yace in shi'iti in kin so ki ai sai ki yo babu lafi fa amilatul minbar sai taje ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama minbari rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda ibnu hajirin ya hada riwayoyin wannan hadisi a cikin fatuhul bari jama'a matan nan ta ce wa annabi kamar yadda kuka ji tana da bawa ne kafinta bawan nan ya iya to amma a farko annabi ya samu wani datsatsan ice ne na dabino shi yake takawa ya hau dan ya danyi sama haka jama'a su ganshi sai ya musu jawabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to ana nan sai wannan mata ta zo ta ce bana sa wani yaro nawa yau maka ainihin wato minbari ka rinka hawa ba Allahu akbar kun ga wannan yana tarbiyar mu waɗannan sahabbai jama'a idan da hankali ne za a gwada cewa ya kamata a shiga aljanna ya kamata hankali ya tunanin su yan aljanna ne idan da nafsi ne ko dama nafsi ya ce su yan aljanna ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar Allah ya tattala musu aljanna muhajiransu da ansar ɗinsu wato kun ga abin da nake so ku gane sahabbai sun fahimci cewa addinin nan na Allah ne Allah ya turo annabi ne a matsayin ma'aikatan shi ma'aikacin shi su kuma su ne hashiya su ne suke gefe waɗanda za su taya annabi aikin nan dan haka sahabbai ba su kasance marowata ba ku ji wannan da kyau jama'a wannan ku ji macece mutuniyar Madina والذين تبوا الدار والايمان mutanen arzikin da manzon Allah yace son su imani ne kin su munafunci ne tazo tace ina da bawa kafinta ne gudunmawar da nake so in yi shine zai yi maka minbari da zaka ringa hawa annabi yace in kin so ki yi babu lafi aka ce kwana biyu sai ga shiru sai je bi baya yace to ke baiwa Allah lafiya kuma kin yi alƙawari shiru dan za ku zo ku karo da wani lafazin hadisin cewa shi ya tambaye ta shine ibnu hajar yace ita ta fara gabatar mai da maganar da ya ga shiru shine tintibe ta sai tace ai ana nan ana yi ya manzon Allah aka je aka yi minbari ranar juma'a wane mutum aka zo da sabon minbari gashi nan matakalar shi guda uku aka aje minbari manzon Allah yana murna yana jin dadi ya hawo minbari yana cikin jawabi yana khutuba sai aka rinka jin kuka kamar kukan jariri da shasheka ashe wancan ice ne da annabi ya aje shi yake kuka ma'ana annabi baya yi da ni kenan ni yanzu ba a so in bada ta gudu ma'ana manzo Allah ba zai taka niye wa musulmi jawabi musu khutba ba sahabin da ke riwaya hadisi sahal yace sai da manzo Allah ya tafi ya je ya rungumo wannan ainihin gunguman dutse an gunguman ice ya rungume shi yana jijjiga shi kamar yadda uwa take wada sannan yayin shiru aka aje shi aka lallashe shi tarihin minbarin kenan sahal yace duk duniya babu wanda ya san irin icen da aka sassaka aka yi wannan minbari yace sai ni aka ce wani iri ne yace bishiyar goruba ce aka sassako da ita aka yi manzon Allah minbari ku dubi alherin sahabbai mata suna son su bada gudunmuwa ga addini mata suna son su bada gudunmuwa ga addini ku duba wata mace ita masakiya ce taje ta sako wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mayafi sabo kar mai riwayar hadisi yace tazo da shi hadda gezashi dalili akan cewa sabo ne kar dan mayafin ya dade zaki ga dukkan bakin nan nashi ya gurbuce manzo Allah ya dauki mayafin nan ya shiga cikin gida ya dauro shi yana murna yana jin dadi yana fitowa sai wani sahabi ya ce manzo Allah ka bani wannan mara manzo Allah ya ce babu laifi manzo Allah ya tashi nan take ya shiga gida ya je dan ya kwance ya kawo mishi sahabbai suka yi cakan wancan kai dai baka kyauta ba kana ga an kawo mai kyautar sabon abu ya sa yana murna kai kuma ka san shi baya cewa a'a manzo Allah baya cewa la laulat tashahudu kanat la'uhu na'am haka mawakin shi yake cewa ba dan cewa da yake ashhadu alla ilaha illallah ba manzo Allah baya cewa la ba a taba cewa abani manzo Allah ya ce babu ba in ka ce abaka sai diba ya baka in babu sai ya ce zauna ko kuma tafurun wane ya maka manzo Allah baya da ruwa duniya bata dame shi ba ba kauye ne yazo ya karbi addinin musulunci jama'a ya tashi zai koma ganin zai koma kauyen su manzo Allah ya dibi raguna guda 100 ya bashi wai 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 rago 100 a wurin mutumin kauye da yaje sai tsaya la badala kauyen ya tsaya kofar garin ya tsaya yayi ihu jama'a aka tare lafiya yace lafiya kalau yace ku je ku musulunta a wurin Muhammadu اذهبوا فاسلموا عند محمد فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يجي كوجي كو كربا ادين المسلمين يورو محمد محمد نا كيوتا كيوتار وندا بايا صورن تلوشي wannan ita ce alamar salaf salaf ba sa tsoran talauci ɗan bayan zuwa yan tsiya ne da su naga ce sadaka sai ga mutun yayi yana wani haka yana dubawa yana zarowa dukka gama kuma ka mutu cikin fatara da yunwa da wahala da bashi salaf ba sa tsoran talauci asma'u manzo Allah wasiya yayi mata yace la tu'i fayu'illahu alayki kakki matse bakin aljihunki irin yadda ake dinnan yanzu haka ana dan yin haka ana danne sauran ana jawowa in kika yi haka Allah zai miki haka yace la tuhsi fayuhsillahu alayki asma'u in zaki sadaka in zaki kyauta in zaki alheri kakki kirga dibo kawai abinda hannunki ya danko ki bayar kiman Allah ya tashi sai dunguza miki haka salaf suke ba sa tsoran talauci rago 100 ba noma ba kira haka manzo Allah yake da alheri to tunda yake shi baya cewa a'a wannan ba kauye ne yazo yace ya manzo Allah ga larura ka same ni malaman kauye sun ce kaza kaza manzo Allah yake tafurin mai tara zakata a kauyen kace ya baka kaci ita abinda za a baka kaci shine kafaranka shi ma ba kauye yaje ihu a kofar gari aka taru yace na samu muguwar fatawa da kuncin ra'ayi a wurinku ba ku da tausayi fiqhunku babu rahama a ciki yace na je wurin manzon Allah yace a bani zakatku in ci ita ce kafara ta duk duniya da lahira babu mutumin arziki irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda abin hannun shi da matsayin shi bai sa ya manta da jama'a ba a ranar lahira duk annabawa kowa cewa yake nafsi nafsi ba a magana wasu waliyai ko hujubai wadanda ba a ma san ina suke ba a filin kiyama annabawa ma cewa suke nafsi nafsi amma annabi cewa yake Allahumma ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata annabi ba shi da ruwa ba shi da ganin kyashi wani matsayi nashi bai sawa ya wulakanta ka sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan mata gashi nan tazo ta sa aka yi minbari manzon Allah ya hau minbari ya ji dadi tsakaninki da Allah wace gudunmawa kika taba wa musulunci wace gudunmawa kika yi wa makarantarki wace gudunmawa kika yi wa da'awar da kika yadda da ita wace gudunmawa kike yi ganin cewa addinin musulunci ya samu habaka as-sayyida Aisha da Ummu Salama aikin nan suka je suka koya dan me dan in za a tafi jihadi su rinka raka sojoji duk wanda aka buge shi su tsaya su nemi shi magani ba da nufin karban albashi ba yanzu ke kin je kin koyi nasu ne saboda me zaki ringa karban albashi kina zuwa kina siyan gwalagwalai ana sai miki fili ana siyan kaza yaushe nasu dinki zai albarka ki yi da nufin cewa zaki taimaki musulunci kudi ba a bakin komai suke ba a wurin Allah kudi ba da kudi na da daraja jama'a kafiri ba zai samu kudi ba amma yau mafi kowa kudi a duniya shine Bill Gates babban kafiri ne wanda bai taba yin sallah ba baya san Allah ma bai ma san Allah ba amma yafi kowa kudi duk duniya kuna jin idan kudi su ne abu mafi daukaka Allah zai baiwa wanda bai taba sallah ba yafi wadanda suke sallah so da haka idan zaki karatu zaki degree zaki NCE zaki master zaki PhD zaki je ki kaza ki dauka cewa zaki je ki yi ne don taimakawa addini wannan arziki na Allah ne jama'a mun jaraba mun ga haka mun ga gaskiya in kaiwa Allah gaskiya Allah zai gaskata ka sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da musulunta daidai lokacin yakin Khaibar sai aka je yakin Khaibar aka dawo aka dan tafi aka je aka rarraba kudi aka kawo sai annabi bai ganshi ba sai ba yan dakin sai yace ku ajiye mishi da yazo ana ta munna aka ce kaga kudin nan eh naka ne yace wadannan ne aka ce ya ayi ne samu aka ce annabi ne yace a raba a baka sai rike jaka kudi yaje ya ajiye annabi yace me wannan annabi yace rabanka ne yace ni ban bi ka dan wannan ba yace baka bi ni dan wannan ba dan me ka bi ni yace na bi ka ne saboda in je jihadi a harbe ni da kibiya anan a makoshi na in shiga aljanna manzo Allah yace in da gaske kake Allah zai gaskata ka aka tashi shi aka shiga jihadi kafin ai wani pap sai gashi an harbe shi da kibiya a inda ya nuna a dazu an zo da annabi shi rangaranga kibiya a wuyan shi sai annabi ya kauda kai sai kuma sahabbai hankalinsu ya tashi ya manzon Allah lafiya kuma ka kauda kai yace matar shi ce ta aljanna ta zo tana share mishi kura shine na kauce dan kada in kallan mishi mata in ba wurin annabi ba inda za a ji wannan karatun duk duniya idan kun gane wannan da kyau jama'a abinda nake so in nuna muku shine me wallahi duk wanda zai yi ilimi yayi dan Allah As-Sayyida Aisha mana nurse ce professional nurse haka Ummu Salama basu zauna cikin talauci ba Aisha da suka taimaki addinin musuluncin nan a farko addinin ya kafu yau sai gashi Aisha ta zama dattijuwa cewa take yi o akan kawo mana allowance ba mu cinye shi ba sai kuma a sake kawo na wani watan saboda lokacin da musulunci ya hadu Umar mutumin arziki ne jama'a duk wanda ya wahala da musulunci da duk wani maraya da duk wanda ya jigata da musulunci Umar sai da ya kyautata mai da gwamnati ta samu kudi ya samu Umar ya kafa ma'aikatar pension da gratuity da wane ne sai ya ce duk ansarawa da muhajirai din nan abokan manzon Allah duk a rubuta sunansu duk matan manzon Allah da surukan manzon Allah da dangin shi duk a rubuta sunansu duk wata a rinka diban dubu kaza ana basu Aisha ta ce sai kudin su zo in ci in yi kyauta in yi alheri in sai zannuwa in yi hidima in yi hidima ta ce in waiwaya sai in ga kudi har yanzu suna nan ba su kare ba na wannan watan sai kuma a sake cewa ga sabon kudi ya sake zuwa waya gaya muku in an yi wahala an taimaki addinin musulunci ba za a ci moriyar shi ba mutane suna ganin wai kowa ya tattare ya boye kudin shi yana so ya mutu ya bar wa ƴaƴan shi kada ƴaƴan shi su sha yunwa kai babanka baya son ka ne da ya mutu ya barka cikin talauci babu wanda ya isa wa ƴaƴan shi tattali ina son ku gane wannan musulunci ake tattali idan kai wa ƴaƴanka tattali sai Allah ya nuna maka mafi karancin abin da zai nuna maka sai ka mutu ka kwanta duk abin da ka tattala sai su kama su siyar a garin nan aka samu mutumin da duk jihar Kaduna ko duk Najeriya ba a samu mai gidaje irin shi ba yanzu ƴaƴan suna ta sai da gidajen amma shi kuma ya sai gidajen ne saboda wai ƴaƴan kan su sha wahala a bayan shi amma yana mutuwa sayar da gidajen suke ta yi yanzu duk inda ke ga gidajen ga sanan an siya ana ta gyarawa su kuma ƴaƴan me suke da kudin suna can suna ta holewa bayan watanni kaɗan nan zaki gansu kuma sun zo suna bara abinda ake tattali ake wa musulunci su kuma ƴaƴa a yi tarbiyyarsu sai ya zama da kai da su sai ku rayu a ƙarƙashin inuwar musulunci jama'a duk wanda ya rayu a ƙarƙashin inuwar musulunci ba zai talauci ba sa'isha sun rayu a ƙarƙashin inuwar musulunci ne su ummu salama sun rayu a ƙarƙashin inuwar musulunci su abdullahi dan abbas jama'a irin waɗannan kuɗin da ake kawo musu na sahabbai da ake rarraba musu yace har ya karrasa yadda zai yi da su dan haka da ƴan munasaba ta faru sai ya ce ya saka maka albashi kai ma wani yazo yace mishi algafata malam ni ina so je aikin hajji ne wannan iri zan yi sai ya ce ka je kai tamattu'i yaje yi tamattu'i yana kwanciya bacci sai ya ji ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka tayi umarakka an karba hajjin ka tayi umarakka an karba yace sai na farka nazo na samu malami na ibnu abbas nace algafata malam fatawadda ka bani ita ne aiki da ita har ma ga mafarki na gani ana tabbatar mini abdullahi dan abbas yace to ka zauna kusa da ni duk wata zan rinka yanka kudi na ina baka kin taba ganin mai albashi yana biyan albashi sai in akwai wadata amma yanzu kin je kin dan yi karantawar ki teaching primary an ka naira 3000 an baki ko 5000 kin isa ki dauki yarinya ke kuma ki sa mata albashi na sama yace balle dan mai komo ne ko kun fahimta da kyau jama'a amma wannan dukiya ce wadda ta zo musu sakamakon sadaukarwa da suka yi wallahi barkuci duk mutumin da ya sadaukarwa da Allah sai Allah ya sadaukar mishi Mala Abubakar Gumi har ya rasu bai tara kuɗi ba amma bai ji yunwa ba shinkafa yar gwamnati ake ci a gidan shi ina sauran malamai masu fa jama'a wa'a a tattaro nan a tattara nan a sai shaguna nan a sai gidajen haya nan a sai motoci nan duk suka gama wannan hadama Allah ya zo ya talauta su yanzu ku je ku samu babu dan gidan Abubakar Gumi kwaya daya wanda yake talaka ne kuma fa ba wanda ya ci gadan Abubakar Gumi ba kullum Abubakar Gumi bane da ya mutu bai mutu ya bar musu komai ba kangon gida ne da abokin shi Sardauna ya gina musu amma yau kowansu yana da gida kowansu yana da mota kowansu yana da office kowannensu yana rayuwa comfortable rayuwa wani abin sha'awa jaridar this day duk da kin addinin musulunci da take sai ga ta ita ta dauko rahoton yar gidan Abubakar Gumi wadda take graduate ce anan accounting daga ABU wadda ita shekara 8 da Bafarawa yana mulki ita ce ta zaunawa Bafarawa accountant general aka ce ta yi aikin da ba a taba samun wata mace accountant irin ta a Najeriya ba wannan makiya ne fake ba da shaida aka ce first class graduate material ce daga ABU shi mai ba da labarin fa kafiri ne amma da ya karkare daga karshe sai ya ce no wonder her father was a prominent Islamic scholar in the person of Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da na karanta rahoton nan nace kai da ni soja ne zan sarawa labarin nan don labarin ya hadu to amma labarin ne ya hadu koko wanda aka yi labari akan ta koko ubanta din da ya tarbiyata haka abinda ake so mutane amma wallahi kin yi kuskure kice bari ki sai gwalagwalai ki tarawa ƴaƴanki dan ki mutu ki bar su su ci kin yi kuskure ki tarbiyar su ki koya musu girki ki koya musu karatu ki koya musu iya kaza su iya zama da mutane ba za su ji yunwa ba amma a tara kuɗi a barwa yaro ba tare da tarbiya ba wallahi an tara bama bamai ne da igiyar daura bama baman ya daura ya mutu dan haka ku san wannan jama'a matan sahabbai kun ji hidimar da suka rinka yi wata mata in ta rasa abin da zata jama'a sai ta dafa abinci tsohuwa ce kamar kakar Anas yace sai ta dafa abinci ta kira Annabi tace yazo ya ci abincinta ita gudunmawar da zata iya yi kenan wata mata dattijuwa ce ita kuma yakuwa kun dai san yakuwa take shuka da alayyahu sai ta shuka ranar juma'a kafin juma'a sun fito sai ta ciccizge sai ta samu nama ta yanyanka da tsaki sai ta watsa sai ta yi fate sahabbai matasa an aka fito sallar juma'a ana dan rarage fa ustazai ana dan kakkaba hula da gumi da sauransu sai ta ce su shigo gidanta sai ta ma'ana ita wannan hidimar ta yi wa addinin musulunci tunda kike mai kika taba wa addinin musulunci ku tashi ku taimaka wa addini Khadijatul Kubra ta samu daraja ne saboda ita mata Annabi ce a'a ta samu daraja ne saboda tayi wa musulunci aiki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah yace waɗanda suka tayi suka yi kwazo game da al'amarin mu tabbata zamu shiryar da su hanyoyin mu naka kun ji wannan mata irin gudunmawar da take kenan tayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama minbari manzo Allah ya ji dadi ke yanzu nan a ce akwai abin da zaki manzo Allah ya ji dadi me yasa ba zaki wannan abin ba rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi الحديث الثاني عشر حديث نقوم شابيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سودا أبو هريرة يتي ونمتم بك امباتا كوكما وتمت بك أرباتا من رواية الحديث نيامنتا قود متن أبو هريرة يتي كو وتمت كان يقوم المسجد ياكسن تينا شارا مسلاتي القماما shine datti shara trash ina fata an gane daga nan ne kuka ji larabawan zamani suke cewa gumama gwanjo da suke cewa saboda suna mai da kafin ya zama ga sai a ce gumama ai gwanjo bola kenan kana ya qummul masjida ya kasance yana share masallaci famata sai mutumin ya mutu fa sa'ala annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaya ina wane yake fa qalu sai suka ce mata ya rasu qala sai yace afala kuntum azantumuni bihi to yaya ba ku shedar mani ba ya ba ku sanar da ni ya rasu ba a wata riwaya sai suka ce ya rasu ne dare yayi ga duhu ka kwanta sai muka ji kyamar mu ta soka sai yace dulluni ala qabrihi kununa min qabrin shi aw qala qabriha ko kuma kununa min qabrinta فأتى قبرها فصلى عليها سيجي قبر انت يما تصلى متفق عليه بخاري ده مسلم سكه رويتوش wannan hadisi jama'a yana nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sannan yana nuna yadda su kuma sahabban suke kun ga wannan mutumi ko mata bakar fata ce a masallaci take kwana tana da khiba tana da dan tantinta a cikin masallaci tana sharan masallaci kun ji ita hidimar da take yi sharan masallaci daraja ce ko kin taba yin sharan masallaci yanzu nan muna taruwa muna sallah muna karatu muna wa'azi ana darasi ai karatun alqur'ani ai sunna ai fidyo ai sharan wuri irin wannan daraja ce ba kaskanci bane balle a ce in aka zo ke ce uwar gida sai ki dubi kishi yake kice to i wance yi kaza wai ke ce madam ba ki da wani madamship anan madam dinki ya rushe wannan mata shara take a masallaci sai ta mutu da yake Allah ya kaddara za ta samu daraja manzon Allah zai mata sallah sai suka ga dare yayi sai suka ce ma ga wannan mata baiwa ce ma fa bakar fata ma yaushe ma za a taso manzon Allah saboda wannan mata wannan ma wata mata ce wani abin kawai ma kai wani ma wuce kai mata limanci kai ma ka isa ma ba sai an hada da manzon Allah ba da yake rabon kwado baya hawa sama ko ya sauka sama ko ya hau sama sai ya sauka sai ga annabi yace ina matan nan to wannan yana nuna tafaqqudul ahwal aka ce duk mutumin da ke shugabancin jama'a ya kamata ya rinka bincike yana ganewa ina wani ina wance take ina suwa ne matan nan me kama kaza ina mutumin nan me kama kaza yana daga cikin dalilin da ke nuna wannan shugaba ne amma mutumin da ya zama yana tare da mutane baya lura wane ya zo ko wane bai zo ba ba ku ganin annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam zama yayi aka ce wa tafaqqada at-tayr sai ya binciki tsuntsaye sai ya ce maliya la aral hudahuda am kana min al-ghaibin ina al-hudahuda yake ina yi tafi ya aka yi ban ganshi ba aka ce dole ne dukkan mutumin da Allah ya danka shugabanci a hannun shi rinka tafaqqudul ahwal ku duba da daddare ki je kawai ki kulla daki ki kwanci yake ƴaƴanki suna can a dakin su sai ki duba a yake ce ɗan karama ko danki ne ɗan karami sai ki duba yayi kashi a napkin sai ki wanke mishi ki canza mishi shafa mai kaza ki yi kaza ki yi kaza a danki ne ya kwanta ashe ya kwanta ya danna hannun yana bacci yaro ne karami baya ji sanda zaki kwanta bacci duk sai kin yi waɗannan ki je ki duba kofar gida ki ga ta rufu ki je ki duba kitchen ki ga an kashe wuta ko kuwa wata ta dora tukunya ta je ta yi bacci duk waɗannan abubuwan yana daga cikin tafaqqudul ahwal in ba haka ba da daddare sai a waye gari gida gaba ɗaya duk sun kone anan Kaduna an yi haka jama'a yarinya gida ce ta je ta dora tukunya tukunya ta gama kone ya shikenan tai tsalle ta bigi kwano shikenan gida ya kama da wuta gaba ɗayan gidan suka kone da ƴaƴa da mata da ma'aikatan gidan wanda ya rage shine mai gidan dan baya nan yayi tafiya yawaye gari ya koma ground zero ba shi da kowa a duniya bai da mata bai da ƴaƴa bai da kowa dole ne ya kamata ku gane yadda ake tafaqqudul ahwal sannan malamai a masallaci ya kamata su rinka bincike jama'a ina wane ne malami a aji ya kamata ya bincika kwana biyu bana ganin wane ya aka yi ne wannan dai yana daga cikin responsibilities nauyi da aikace aikace waɗanda suke kan wanda yake jagorancin jama'a ki je da daddare ki duba ba da jima'a wannan ba jama'a a Kaduna aka yi wani abu fa mai gida ne kawai ba ruwan shi da irin wannan in ya shiga daki ne kawai sai ya kwance shi ashe kawai yaran gida ba su rufe sakatar gida ba shi kuma saboda yana ganin an rufe me ya faru shi ma da ya to sai tura kofar shi yana kwance kawai sai ji an dasa mai bindiga a goshi sai aka ce miƙe ina jakar dazu wadda take cike da daloli zaka je Dubai da ita eh mamaki zai tafi Dubai ne kashe gari ashe ya je wurin yan canji ya canzo kuɗi daloli zai tafi da su kuma da suka zo gidan kawai sai suka samu kofar gida a bude ɗakin shi a bude falo a bude sai suka shiga shi madogaran shi ya shiga ya kwance shi matan gida da yaran gida su za su rufe kuskure ne jama'a dole ya zama mutane suna da wa'ayi wa al-wa'yul amn su zama security conscious su rinka lura da me ke gefen su me ke dama da su me ke hagu da su kin zo kwanciya sai ki kashe wuta ki kashe can kitchen ki tabbatar babu wata wuta da take ci idan akwai wata wutar lantarki da take kurrus kurrus kuna ji in ba za a iya datse ta a wannan daren ba a kashe wutar gidan a kwana babu wuta yafi a kwana cikin wutar gobara ku je ku yi nazarin waɗannan abubuwan dalilan da yasa muke karatun kenan ba asalin karatun ne dame mu ba waɗannan mas'alolin muke so mu faɗakar da ku kanku ya waye ku san yaya ake rayuwa ina kuma muka fahimci wannan daga wannan hadisi da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaya ina wance take mai sharan masallaci yaya bana ganinta ai ta rasu ne ya ba ku gaya min ba ai dare yayi gashi kai bacci ga duhu to ku kai ni kabarinta malamai suka ce wannan dalili ne akan koda an sallaci mutum to babban limamin da bai sami wa wannan mutum sallah ba babu laifi ya je ya tsaya a ainihin kan gawar a kabarin ba ya taka kabarin ba ku kiyaye yayi wa gawar sallah gashi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin dalilan da ke sanya ai haka har wa yau akwai mutuwa da mutum zai yi ba ai mai sallah ba to za a iya mishi sallah daga baya dan haka in an mutun ya rasu aka rufe shi ba a yi mishi sallah ba daga baya aka gano haka sai a je a tsaya gefen kabarin shi sai a yi mai sallah jama'a duk su yi sahu a cikin makabartar sai a yi mai sallah babu laifi idan mutun ya rasu ba a yi mishi likafani ba ko ba a yi mishi wato ko an kifa shi rubda ciki ko an sa kabarin shi ya fuskanci yamma ma'ana ko dai bai kwanta ya fuskanci alqibla ba aka ce sai ai nazari a ga yanzu ana ganin bai rube ba idan bai rube ba ko bai fara wari ba sai a can sai a hake kabarin sai a canza shi hakan ba a sanya mishi likafani ba sai a kwakule shi sai a je a sanya mishi likafani amma bayan wata biyu bayan wata uku ko kuma bayan kwanaki da ake ganin yanzu ya kumbura yanzu ya fara rubewa to in ba ai mai likafani ba shikenan in ba ai mishi wankan gawa ba shikenan in an rufe shi ba daidai da alƙibla ba shikenan amma in sallah ce fa sai a tsaya a gefen kabarin nayi sai a tasa kabarin a gaba in namiji ne a tsaya daidai kiyar kabarin in mace ce daidai tsakiyar ta kamar yadda muka faɗi a dazu sai ayi sallar jama'a kun fahimci wannan da kyau dan haka in aka ce miki ana yin sallah a makabarta ko ba a yi sai ki ce eh ana yi amma sallar gawa in ta kama ita ake yi ko kun fahimta jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wa ainihin wannan mace sallah wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi to sa'annan kun ga wannan hadisi yana nuna mana annabi baya wulakanta mutun saboda fata shi ko cewa bakin fata ne ko baka fata ce ko wane ne annabi baya wulakanta mutun sallallahu alaihi wa alihi wasallam الحديث الثالث عشر حديث نجوم شاؤك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة يتي النبي يتي سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله متاني بقي الذي سكى سؤتك إن وشي أرانر القيامة ران الدباب وتإن واسي إن وشي الله أكبر ران القيامة أنا سنك غاني جماعة ba a wannan duniyar za a yi kiyama ba Allah cewa yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat kasar da za a wayi gari akan ta wata kasa ce daban manzo Allah yace fara ce qual kamar alli ita sama din ba wannan sama bace wata sama ce wata kasa ce wa barazulillahi alwahidil qahhar mutane su bayyana ga Allah gaba dayan su tsirara babu sutura ba takalmi babu wanda yake da kaciya a jikin shi kowa ya koma yadda Allah ya halicce shi walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun duk wata alaka za ta yanke za a waye gari a dandalin alkiyama kowa ta kanshi yake a wannan rana jama'a za a kusanto da rana daga sama ta yo kasa dan haka zufa za ta rinka damun mutane tana shallake su kamar yadda ruwa yake hadiye mutane ladanai a wannan rana suna da dogon wuya masu kiran sallah Allahu akbar kun ji falalar kasancewar ladani amma sai in ka koyi kiran sallah a bisa sunna ina fata an gane na biyu a wannan ranar ga mutanen da za su shiga aljanna ai da ga mutanen da za su shiga inuwa sai waɗanda su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su yace mutane bakwai za su shiga Allah zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tashi na farko al-imamul adil shugaba mai adalci mai gaskiya wanda baya sata kuɗin mutane baya ha'inta su wanda yake tattaunawa da mutane game da mas'alolin su ya dubi menene ya dame su ya share musu hawaye wannan shake nufin adalin shugaba malamai suka ce akwai wurare guda biyar ko shida waɗanda in shugaba ya kiyaye su da kyau to adalci ya tabbata duk shugaba dole ya kula game da addinin mutane menene makoma addinin su duk shugaban da ba ruwan shi da addinin mutane yayi asara ku kiyaye wannan dan haka dole ne addini ya dame shi duk shugaban da zai ce ba ruwan shi addini mutane kowa yayi wanda yake so wannan shugaba azzalimi ne yo me yasa bai ce su zabi kowane ne su nada shi su kafa gidan gwamnati su tabbatar da shi ba kuna jin gidan gwamnati zai gagari mutane gidawa ne yo me yasa bai ce mutane su zabi kowa su nada duk wanda suke so ya zama musu shugaba ko gwamna ko minista ko shugaban kasa ba dan haka ya kiyaye mutane addini ya kiyaye mutane rayukan su kada shugaba ya sake ya bari ana kashe mutane gidan juju gidan yankan mutane ana satan mutane a mulkin ka a gwamnatin ka kuma ka sani saboda waɗannan sune ɗan Rotary Club sune ɗan Lion Club sune Freemasons sun baka goyen baya saboda haka shikenan ka rufa musu asiri dole ne shugaba ya tsare rayuwar mutane sannan shugaba ya tsare dukiyar mutane dukiya akwai ya zama akwai security akwai tsaro akwai aminci game da dukiya sannan mutunci dole ne shugaba ya samu da mutane mutunci da kuma tsare mutuncin su ba wai yanzu mace ta fita ba kowace dan iska zai iya buge ta ya fadanta kowa zai iya zagin ka saboda kai mai mutunci ne za a iya maka dariya saboda kana kula da addini dole ne shugaba ya kiyaye wa mutane nasabarsu. Kuskure ne a bar mata kawai mata su rinka yawo suna zinace zinace. Wannan bazawara ce ta je wannan ya mata ciki bayan kwana biyu aje a daura mata aure ba a sani ba ta je gidan miji da wani ciki. Dole ne a kiyaye mutane nasaba. Sannan sai me? Sannan dole ne a kiyaye wa mutane abinda ainihin wato ya shafi a dangantaka da muka fadi. Mun fadi dangantaka ko? To akwai abu na biyar ko na shida wanda yake dole ne ainihin a kiyaye wa mutane shi ma shi. Waɗannan abubuwan su ake kira kulliyatul khams ko kulliyatul sitt. Dole ne shugaba ya kiyaye su. Idan shugaba ya kiyaye su to an samu adalci. Yanzu ku dubi yadda ruwan sha yake gagaran mutane da na wanka da na wanki. Amma kuma ku dubi duk garin da kika je zaki ga koguna na cike da ruwa. Ki dubi yadda wutar lantarki ta gagara. Ana ta ɗiban kuɗi ana zuba su a fannin wutar lantarki amma kuɗin suna ta narkewa. Duk wanda aka kama shi kwana biyu sai a sake shi. Kuɗin fa ya sace su yayi gaba da su. Manya-manyan iyayen gidan shi da za su je karɓo shi sarakuna da malamai fa sai ya koma ya sai musu motoci wa gidajensu fenti a yi ciko da ainihin jar ƙasa shi kenan. Magana ta wuce. Sai ki koma sai ki dubi. Mutum na biyu wanda zai shiga inuwar Allah shi ne wa shabun nasha'a fi ibadati rabbihi. Da matashin da ya tashi a cikin ainihin wato bautar ubangijinshi. A nan ana kiran wannan mafhumul laqab a cikin usulul fiqh. Da annabi ya ce matashi yana nufin hadda matashiya. Budurwar da ta tashi a cikin addini da saurayin da ya tashi a cikin addini yana bautar Allah. Ba wai saurayin da ya zama social guy. Ba wanda ya zama dan club ba. Ba wanda ta zama yar party ba. Ba kullun keke nan ana dinkin anko za a tafi party. Za a tafi picnic. Za a tafi kaza a saurayi ko budurwa wadda suka tashi a cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da mutumin da zuciyar shi tana makale da masallatai za a yi karatu shine za a yi sallah shine za a yi taro shine idan hutawa ma zai tafi sai tafi masallaci sayyidina ali da fatima ta bata mishi rai madadin ya tafi gidan karuwai Allah ya tsare shi madadin ya tafi gidan caca Allah ya kiyaye sai taho masallaci. To ki maida masallaci ya zama zuciyarki tana nan. Duk wanda zuciyar shi ta makalu da masallaci zai shiga inuwar Allah. Sa'annan wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Da mutane guda biyu waɗanda suka haɗu suna son juna saboda Allah. In ma za su rabu ne saboda Allah. A nan da yace mazaje guda biyu, hadda mataye guda biyu, hadda namiji da mace, in kina son mijinki ki so shi dan Allah. In kana son matarka ka so ta dan Allah amma yanzu sai mutum yana da kuɗi sai in babanka ne gwamna sai in babanta ne shugaban ƙasa a babanta minista ne kowa ma sai zo ya ce yana son ta ya nuna babu Allah a cikin al'amarin kenan ya zama za a yi al'amarin ne saboda Allah idan kuma ta rabu da Allah ya rabu da ita in ya rabu da Allah ta rabu da shi ina fatan an gane sannan wa rajulun talabathu imra'atun da kuma ainihin mutumin da wata mace ta neme shi zatu mansabin wa jamalin wadda take da daraja da kyau fa qala inni akhafu Allah yace ina jin tsoron Allah haka aka sun haka da mutumin da yake da daraja kyakkyawa ya neme ki sai kika ce kina jin tsoron Allah wannan mace ko wannan namiji zai shiga inuwar Allah a ce dirarren namiji ne kyakkyawa ne mai daraja wanda daraja ce ma a ce wani saurayinki ne wani ya taba nemanki amma sai kika dubi ina jin tsoron Allah a daraja ce a ce sanata wance ka taba kaza da ita matar gwamna kaza matar minista kaza director kaza kai ne saurayinta amma ta neme ka sai ka ki ka ce kana jin tsoron Allah to zaka shiga inuwar Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhadha fa akhfaha ko hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya dauki sadaka ya bayar ya boye sadakar tashi har ma hannun dama bai san abin da hannun hagu yayi ba kun ga ko dukkan sadakar da ta kai wannan matukar ku dubi hannun hagu da dama ba yadda za a boye wa juna amma a ce ki dau sadaka ki da hannunki na dama har hagu ba ta san labarin haka ba, kai lallai kin kai matukar boyewa. To kenan ki yi sadaka saboda Allah ba wanda ya sani, kai sadaka saboda Allah ba wanda ya sani, amma kar ka dauki sadaka ka bayar. Dan kana cewa ana rigar nan a ba ku ga ai ragowar ya dina ne da na dinka mushi fa bawa wadannan takalman nawa ne wadanda na nasa wata biyu shine na bashi. Allah da ya biya mu, Allah da ya biya mu, ai alhamdulillah dai. Allah yake la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kar ku bata sadakokin da kuke da gori da cutarwa. Yana daga cikin cutarwa in ka ba mutum ka je ka ba da labari, yakan cutu. Ya je wurin taro yana daga kafada yana gayu, sai kuma kawkacin Allah kariyar banza ni na dinka mishi fa, to ka sace shi kenan yanzu ba sauran gayu ko. Saboda haka gaskiya saboda Allah an za ku yi saboda Allah. Wannan hadisi yana kwadaitar da mu ashe idan za a yi sadaka mutum so ake yi yayi sadaka da hannun dama. Malamai suka ce dama ba a bayarwa ba a karba da hannun hagu, so neman ki, amma sai kika dubi ina jin tsoron Allah, a daraja ce a ce sanata wance ka taba kaza da ita, matar gwamna kaza, matar minista kaza, director kaza, kai ne saurayinta, amma ta neme ka sai kaki kace kana jin tsoron Allah, to zaka shiga inuwar Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhadha fa akhfaha ko hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, da mutumin da ya dauki sadaka ya bayar ya boye sadakar tashi har ma hannun dama bai san abin da hannun hagu yayi ba. Kun ga ko dukkan sadakar da ta kai wannan matukar, ku dubi hannun hagu da dama ba yadda za a boye wa juna. Amma a ce ki dau sadaka ki da hannunki na dama har hagu ba ta san labarin haka ba, kai lallai kin kai matukar boyewa. To kenan ki yi sadaka saboda Allah ba wanda ya sani, kai sadaka saboda Allah ba wanda ya sani, amma kar ka dauki sadaka ka bayar. Dan kana cewa ana rigar nan ba ku ga ai ragowar ya dina ne da na dinka mushi fa, bawa wadannan takalman nawa ne wadanda na nasa wata biyu shine na bashi. Allah da ya biya mu, Allah da ya biya mu, ai alhamdulillah dai. Allah yake la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kar ku bata sadakokin da kuke da gori da cutarwa. Yana daga cikin cutarwa in ka ba mutum ka je ka ba da labari, yakan cutu. Ya je wurin taro yana daga kafada yana gayu, sai kuma kawkacin Allah kariyar banza ni na dinka mishi fa, to ka sace shi kenan yanzu ba sauran gayu ko. Saboda haka gaskiya saboda Allah an za ku yi saboda Allah. Wannan hadisi yana kwadaitar da mu ashe idan za a yi sadaka mutum so ake yi yayi sadaka da hannun dama. Malamai suka ce dama ba a bayarwa ba a karba da hannun hagu, so ake in zaka bayar sadaka ne ko kyauta ko miƙowa kai da dama, in zaka karba ma kai da dama. Wannan hadisi yana ishara zuwa ga haka. Wa rajulun zakara Allah khaliya, da mutumin da shi kadai ake baya tuno Allah, fa fadat aynahu, idanuwan shi suka cika da hawaye. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Duk wanda ya samu waɗannan sifofin jama'a zai shiga cikin inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah din. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan shine ainihin hadisi na 14 na 13 ko? To bari mu ga ko za mu iya karasa zuwa ga ainihin hadisan da muka karanta. Al-hadith ar-rabi'ashar, hadisi na 14, an Abdullah ibn Umar, an annabi radiyallahu anhuma, an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala idza sta'adhanat imra'atu ahadikum fala yamna'aha. Abdullah dan Umar Allah ya tsara musu yarda, yace annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ce idan matar daya daga cikin ku ta nemi izini za ta je masallaci, haka asalin cikakken lafazin yake, kada ya hana ta. In mataka ta ce mai gida zan je masallaci, to kar ya hana ta. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Idan mace za ta je masallaci ba a hana ta, amma kuma bai halatta ta sa turare ba, kuma dole za ta bi ka'idoji. Ku kiyaye daga cikin ka'idojin, kun ga na ɗaya, ba sa turare, ba ado, ba sanya yadi shara-shara, babu sanya tufafin da zai bayyana gabatta, dole ne ta sanya hijabi mai fadi. dole ne ta rufe duk abin da za a gani a fitinu, in ya zama za a ga fuskarta a fitinu to ta sa niqabi, sannan duk wani wuri da za a gani ayi sha'awa, zabbanta ya tsunta tayi lalle tayi kunshi tayi kaza duk ta lillibe, sannan duk wani qarau da yake motsi a jikin hannunta.